نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الأمة المسلمين مكتروا أو النوري مزاد ماتا shugabanni da waɗanda ake shugabanta ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu shakka na yi farin ciki samun wannan dama a wannan satiya mai albarka in halarci wannan masallaci da aka sanya wa sunan amininmu abokinmu ni dai malamina Sheikh Ja'far Mahmud Adam wannan masallaci da waɗanda suka gina shi da waɗanda suka sabunta shi duk Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi duk lokacin da naji an sawa masallaci ne wannan sunan nikan tuna addu'an mutanen kirki waj'alna lilmuttaqina imama jagoranci mafi muhimmanci mafi alkhairi mafi albarka shine nake da alaka da addini kun ga Malam Ja'far bai rika kowane mukami na siyasa ba bai rika kowane mukami na mulki ba amma ya ishe shi ana neman albarkacin sunansa ga masallatai da makarantu da cibiyoyin addini shi ka wannan masallaci yana da rabo ga Ja'far kun ga gashi masallacin Ja'far ibn Mahmud limamin sa kuma Ahmad ibn Ja'far kuma ina ganin limami na farko farfesa kila a jihar nan bace a kasa baki daya ba amma farfesa kuma liman kuma Ahmad ibn Ja'far masallacin Ja'far ibn Mahmud Allah ya yi masallaci albarka Allah ya saka wanda suka gina shi da wanda suka sabunta shi da wanda suke ci gaba da raya shi albarka wanda ke kusa Allah ya ba su iko amfanuwa da ilmumuka da darussa na alkhairi da ake karantawa a nan na yi farin ciki da sauraron lecture abokina Dr. Sani Umar wanda kamar yadda kuka ji ka faɗa da ka faɗa muka yi karatu tare da shi daga baya ni na taka birki shi ya ci gaba har Allah ya sa ya zama dokta na hadisi ni kuma na samu dan wancan takaitaccen rabo wanda Allah ya rufe ni da samu shi yasa a wakin da nayi na kammala karatun mu a wancan lokaci na jinjina masa na kuma cire masa hula idan da kuka gani ba kowa yake saurin cire ba hula ba amma abinda nake cewa a cikin waken nan shi fa sani sanin hadisi mun sakar masa babu kishi don kwararre ne cikin shi ya mai mabashir wurin shi bai yi jayayya da shi ba Dr. Bashir shi ne gaba da mu a wannan college da Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlussunnah wal Jama'a dan uwa Malam Tukur shi kuma aboki na ne yana da wani mukami da bazan faɗa muku ba sai dai a guri na sai dai idan shi zai faɗa muku da kansa za ku zan jawo nasa bai cin a cikin wannan Malam ya magana ka abubuwa masu muhimmanci amma zan take ta shirye kan nutsoki kaɗan daga ciki da farko ya magana muhimmancin shugabanci wato babu al'umma da take tafiya babu shugaba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya nada mana annabawa a matsayin shugabanni zaka shugabanci asalinsa aiki ne na annabawa duk wanda Allah ya dora a wannan mukami to kujerar annabin Allah ce yake mai gurbe shi yasa yake komai dacewa da kamata ya ji tsoron Allah ya san irin wakilcin da yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Malam ya magana cewa shugabanci nauyi ne da yawa yanzu waɗanda suka ci zaɓe za ka ga ana zuwa ana yi musu murna ba abin da ya kamata ba ke mutum da ake ɗora mu aka ɗora masa nauyi idan na kirki ne mu ya kamata mu yi murna Allah ya ba mu shugaba na ƙwarai amma shi mu tausaya masa da irin nauyin amana da ya ɗauka wanda kamar yadda ya zo a wani asar ko hadisi cewa kowane duk wanda ya ɗauki shugabanci zai tashi da inkwa a hannunsa ranar alkiyama sai dai adalci sai zo ya warware shi kun ga shi ba karamin matsala ba ce a ce kai shugaba ne domin za ka tashi a daure sai fa in kana da adalcin da zai warware ka
to wani abin da nake so in ji hankalinmu da shi anan shine duk lokacin da ake maganar shugabanni hankalin mu suna zuwa ga yan siyasa da an ce shugaban gwamnati ke farakawa in kai kasa kasa ciyam ka kalli komishinoni ministoci hada wakilan sanatoci da yan majalisa da sauransu dukkan mu shugabanni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ka fara tambayar kanka wani irin shugabanci yake a kanka idan kana da mata kai shugaba ne akan ta idan kana da yaya kai shugaba ne akan su idan Allah ya dora maka wani alhaki na wani ko mutum daya ne fa kai shugaba ne akan su ashe kenan kowa na da wani nau'i na shugabancin da yake yi kuma akwai bukatar ya ji tsoron Allah wannan shugabanci babu bambanci wanda zai shugabanci mutum biyu da wanda zai shugabanci mutum miliyan kowanne su abinda ake bukata ya zama mai gaskiya mai adalci mai karantawa to matsalar mu ita ce kullun in an ce shugaba waɗancan masu mulki muke tunani su kadai muke kallo su muke bukatar su yi gaskiya amma mu babu tsare gaskiya babu yin abana babu adalci zaka ji mutum ya ce sai mai gaskiya in ka bincika shi ba mai gaskiya ne ba mai amana muke so da ya kake rike da matarka tsakaninka da Allah kana ba ta haƙƙin ta a matsayin wanda ya ɗauko ta amana daga gidan iyayenta ya rabo ta da danginta ya kawo ta a gidansa ya kulle ta gida ya fita zuwa harkokinsa wani irin nauyin ta ne kake saukewa ka bincike da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune da iyalansa kana kamanta wannan a rayuwarka maki nawa ne matarka za ta baka da za a tambaye ta tai asisin ne ku sani fa jama'a akwai wanda fa wala duk a garin su kowa zai bashi baki 80 amma banda a gidansa ko baki 8 bai sa ba so da ba su jin dadin sa ba su samun walwala a gaban sa ba ya sauki haƙoƙin su da yake a kansa da suke a kansa to shugabanci yana farawa da dare kai shi yasa shugaba Muhammadu Buhari ce change begins with me kowa ya fara canji daga kansa idan ba mu canza ba shugabannin ma nawa ba za su canza ba malaye maganar cewa yadda shugaba yake haka talakawa za su kasance ya kamata ya kawo kuma yadda talakawa suke haka shi ma shugaba zai kasance ma'ana abinda shugaba yake yayi za ka iske al'ummar ce take yayi ɗabi'un shugaba za ka iske talakawa suna kwaikwayo shi kuma shugabancin ma ba za ka samu ba sai kana irin jama'a wannan kariba a kowane lamu in ka zo masallaci ka tarar da liman yana dolki siratal mustaqina wala ralina to za ka tarar da mamunsa irin wannan karatu suke kun taɓa zuwa wani masallaci kuka tarar da limami yana sallah da tilawa wato abarkace yana watsi da hannaye yana soshe-soshe yana kalle-kalle kuka duba bayan sau kuka tarar da kowane matashi rungumi da hannu wanda ya iya tilawa duk yadda kaga shugaba kalli talaka na aka dame su daga cikin mu ne ake daukar shi kuma shugaba rahamar Allah ne ko azabar sa ga al'umma alamar da Allah ya san ya mutar da Nabi Musa idan Allah ya yarda da mu zai ba mu shugaba mai tausayi idan Allah ya fushi da mu zai ba mu shugaba mai dandana mana azaba kenan yadda muke haka shugabannin mu suke kasancewa akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatun sallah sai ya rikice a cikin karatu bayan ya gama sallaci akwai mai jaya da cikin karatu Shekul Islam Ibn Taymiyyah yace ashe aikin talaka yana tasiri ga shugaba domin gashi mamuni yake jaya annabi yana karatu a bayani shi ma yana karatu wannan karatu sai ma annabi tasiri yasa shi rikicewa duk da baya jin karatu sai ta cikin ba ko yake karatu ne na ji ina karatu ina rikicewa to abinda mutane suke yi yana tasiri ga shugabannin da ake basu malam yayi maganan wasu daga cikin sifofin da ya kamata a samu shugaba da su dukkan busu ya kamata su yi da yawan mu a kasar nan abinda muke daukar addini shine al-a'malu adh-dhahira ayyuka wanda ake gani idan mai kudi ne ya gina masallaci idan matashi ne ustazu ya yanki wando ya bar gemu to zahiran ne aƙalla dai a ganshi yana zuwa salawatul khams shine al-a'malu adh-dhahira babu shakka al-a'malu adh-dhahira addini ne amma menene gurbin su
الأعمال الباطلة
أيوكا نبوي أيوكا زكاتا duk ayyuka na bayyane kusan ana yin su ne don a inganta bani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar zakata Allah ya ce ka ba kuzmin amwalin sadaqatan tutahhiruhu wa tuzakkihim biha da aka zo aikin haji fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj azmi kuma la'allakum tattaqun to matsala ita ce zaka isko duk kasashen duniya ba inda ake ba addini kulawa a zahiran kamar mu yadda muka samu ne yau wani lecturer wani malami mai matsayi irin na Dr. Sani Umar a Makka in ya kira taro ba za a cika haka in ka zo masallacin ne dake cika a Juma'a unguwannin birnin Madina ba su cika haka duk duniya ba ma cika masallaci kamar kuma dabi'ar addinin mu kenan a kasar nan babu wani ɗan Najeriya Kirista da yake zuwa ƙasa waje ranar Lahadi ne mai toci in ba ta Najeriya babu wani ɗan ƙasa Kirista wanda zai bar ƙasar su ya son da ya sabi sai ɗan Najeriya shi ko Cairo ko Riyadh yake sai ce na za a samu toci ranar Lahadi amma duk duniya ba wanda yake rufe wannan yi saboda ni saboda ba mu damu da gyara zukatanmu ba to akwai sifofi waɗanda ake buƙata mu gwade su a matsayin addini Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu da Ibn Mas'ud sun fada mana wannan Ibn Mas'ud yana cewa innakum la fi zamanin kaseerul khutaba wa kaseerul fuqaha wa qalilul khutaba wa sayati 'ala an-nas zamanun kaseerul khutaba wa qalilul fuqaha yau masu ilimi a cikin ku na da yawa masu magana ɗan kadan ne za a cimma lokacin da masu ilimi na gaskiya ba su da yawa amma masu hawan mimbari masu hawan podium suna magana ba su da iyaka Ibn Umar radiyallahu anhu ma tawafi yayi ya kare ya tashi da kila ya dake sai wani ya rike shi yace kai wai an ce kai sahabin manzon Allah ne sai ce ai babu wai ba kare ya bane ki sahabin manzon Allah ne sai ce da ka sallar ka da sauri da wafin ka da sauri wani na addini ne haka Umar yayi dariya yace ai mu sahabban annabi ba mu kai ku ga irin wannan addini da kake nufi kun fi mu salla kun fi mu tilawa kun fi mu ayyuka yace amma da abu uku ne muka fi kun fi ku gaskiya kun fi ku alƙawari kun fi ku amana to duk wanda yake ka waɗannan abubuwa shine musulmi na gari da ko ne ke ta ya je kasashen musulmi ya ga musulmi bai ga musulunci ba ya je kasashen da ba na musulmi ba ya ga musulunci ba tare da ya ga musulmi yanzu duk wanda yake da takalma masu kyau a wajen masallacin nan na tabbata hankalinsa baya kwanta iya rantsu a wajen irin namu musulunci kenan so shugaba abinda ake so babba shine da ya tafetu da irin waɗannan sifofi da ake buƙata da gaskiya da riƙon amana da kuma cika alƙawari wanda ya yi al'umma malam cikin maganansa ya yi maganan wajen fata alkhairi da kyautata zato da yin nasiha da ƙarfafa zuciya ga shugabanni wannan kusa shine ma'anar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addinu nasiha kulna liman قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته شو غبا دول ne kai masa nasiha babu lokacin da ake yin shugaba nasiha kamar irin wannan zamani da muke ci babban nasiha ga mutumin kirki shine ka jefa masa ƙuri'a ya zama shugaba babban nasiha ga wanda ba na kirki ba shine ka hana masa ƙuri'a ka doka tausaya masa kai ya zama shugaba nasiha ta biyu ita ce ka tsarkake zuciyarka gare shi kana iya adawa lokacin da ake neman zaɓe lokacin da ake takara domin kana da wani ɗan takarar da kake ganin ya fi wani amma lokacin da Allah ya riga ya ba wa mutum mulki to ya riga ya zama shugaba a gare ka sitarin jiha ko ƙasar ko al'ummar ko yankin yana a hannunsa za ka kuskure ne mutum ya furta kalamai na batunci da shugaba kuskure ne mutum ya zagi shugaba kuskure ne mutum ya la'anci shugaba kai dabba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana alalince ta domin la'ana tana nufin nisantar rahmar Allah. To ya za a yi ubangijin da yake Ar-Rahman Ar-Rahim ka nemi nisantar rahmar sa ga bayansa, kuma gawa ga wanda sitarin jihar ka yake hannunsa, ko karamar hukumar ka, ko yankin ka, ko wanda shine wakilin ka mai magana da yawunka. Kaman direba ne ya dauko jama'a, sai kuma suna ta ce Allah ya sa ya yi hatsari. To yi hatsari tare da wa abin zai auka ma. Don haka wajibi ne mu sarkake zukatanmu ga shugabanninmu, wannan bai hana mai musu nasiha, bai hana mu soke su suka mai ma'ana wadda babu zaburar da zukatan talakawa da mun su yi bore a kansu. Duk lokacin da talaka ya zabura ya kyamaci shugaba, to fitina ta auku, ba za a samu zaman lafiya, ba za a samu cigaba ba. Amma abinda wajibi suka mai ma'ana wadda za ta isa ga shugaba domin ya yi gyara da abin da ake bukata. To daga ƙarshe su ma malamai suna ɗauke da nauyi na shugabanci, babu ma wanda yake da nauyi na shugabanci kamar su, domin su ne hakikani suka yi tamate da a kan kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa shi'ar ulama warasatul anbiya, za ku su ma wajibinsu ne su tsoron Allah wajen irin jagorancin da za su yi ma al'umma. Su ne fitilar duniya, suke haska wa mutane ina ya kamata mu bi, ina ya kamata mu kauce, me ya kamata mu aikata. Za ka kuskure ne ba ko ya ce malamai su ne na tsawo bakin su harkar siyasa, ita harkar siyasa ba ta cikin rayuwar al'umma ne? Shin kun san cewa siyasa fasali ne da cikin fiqhin shari'ar musulunci? Kun san wallafa littattafai da yawa kan siyasa ta musulunci? Cikin karatun dokta na biya na faɗin as-siyasatu shari'iyya na Ibn Taymiyya, al-ahkamu sultaniyya na Mawardi, الطرق الحكمية لابن القيم ننسكين جدا من رضياء السياسات نابلاء الانفوديو من رضياء كل الأمر والمجاهدين من رضياء السلطان رضياء الحكام فيما لهم عليه من الأحكام كان أصول كتير دوما تنشن باي الله نسكي مجال السياسة سنصروا باي كل سنة أبين دبي شافي صبا أبين ديك ما تحكي ما لم يتجسور الله wajen jagorancin da za su yi wuta ne game da siyasa. Sannan su sani duk kowa nasu ‘yan siyasa duka ‘ya’yansu ne, don haka idan suka koma gefe guda ka cokan yana ya su yi adawa da gefe. Wannan bai nuna malamai ba za su ce wani na kirki ne ku zaɓe shi ba, domin akwai lokacin da dole sai an yi haka. Amma malamai in suka tare wani gefe guda, suka kafa adawa da wani bangare guda, to na tabbatar da shugabancin su ba zai bada wato ainihin ma'anar da ake bukata. Za ka abinda wajibin malamai su ba su ji tsoron Allah wajen jagorancin da suke mutane, su faɗa musu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, mutane uku Allah yana fushi da su, Allah bai yarda da su, Allah bai tsarkake su, Allah zai musu azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama. Mutumin da ya hana mutane ruwa bayan ya koshi, da mutumin da ya kasa hajarsa bayan la'asar ya yi rantsuwa da Allah ga yanda ya ce alhalin ƙarya yake, da mutumin da ya zaɓi shugaba bai zaɓe shi don komai ba sai don duniya, idan ya biya masa buƙatarsa ta duniya ya ci gaba da yi masa da'a da biyayya gare shi, idan bai biya masa buƙatarsa ta duniya ba ya ƙiya masa. Wannan hadisi yana da matukar hatsari, kuma ya kamata malamai su tsaya karkarantar da al'umma shi, cewa duk wanda za ka zaɓa ka zaɓe shi bisa ga cancanta, bisa ga dacewa, bisa ga ƙwarewa, bisa ga ganin yana iya. Duk wanda ka zaɓa don ya baka wani abu, ko ya mayar da kai wani abu, ko ka ji wani daɗi na ƙashin kanka ba don maslahar al'umma ba, to kana gita kankani da kushin Allah. Don haka ƙarshe ina roƙon Allah ɗaukin sarki ya taimaki waɗannan shugabanni da aka zaɓa a inda aka kammala zaɓe, inda suke inconclusive, kuma Allah ya kawo mana conclusion na alkhairi, ya sa kuma waɗanda za a zaɓa su zamo masu kamantawa, masu kyautatawa a gare mu. Ni kun gaya daga inconclusive nake, dokta ma daga inconclusive ne, eh haka ne ko ba? Allah ya sa mu ga conclusion na alkhairi. Wannan masallaci kuma Allah ya ƙara raya shi da karatun sunna kare masa albarka yayi jagora ga masu shugabancin sa Allah mun karshe mai kyau gaba daya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
alhamdulillah ala al-fadl al-tayyib kita mau bahasa ayat konklusi di sini kok kita mau konklusi di sana misalnya kita kasi sini bapak malam doktor ada syukur al-madar syukur al-madar wanda damana yang hilang tadi sini bapak sembagi Malam Imam Tukur Al-Madar Kami dari Shima Adi Karaka Adi Tukul Ayah Adi Adi Karaka Sari Karim Mali Tulladi Deki Lato Sis Waktu Yang
Dari Lagi Wapun
Sanam
Dari Lagi Wapun
Yai Karakunsa Na Pramari The Secondary Dika Karim Jos Sanam Kumar ya tabi jami'an muslimi a Madina a shekarar 1990 shekarar da ya rabuwar malamanmu suka ce inda ya gama a shekarar 1994 a tsakiyar shari'a daga nan ya tafi jami'an turu Boston River da ke kasar Sudan inda ya yi master's ɗinsa ya gama a cikin shekara ta 2011 ya kara komawa dai wannan jami'a da ke Boston River inda ya yi tafsirinsa ya kammala a cikin shekara ta 2015 dukkaninsu a tsakiyar koyar da shari'a a addinin musulunci malam Tukur Al-Madar ba sai na faɗa ba amma dai kun san cewa shi ne babban imamu masallacin juma'a na Al-Madar da ke unguwar Rimi a ƙauyen birnin jihar Kaduna har ila yau kuma lecturer ne a jami'ar wato ainihin jihar Kaduna Kaduna State University wato Kano kenan. Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwa albarka wani ji bai jima da kuka ya amfana da mu da abin da za mu saurara a kan ruwa da su ba.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ما سؤال بركة إلى ما يروكم الله سبحانه وتعالى يسني البركة دع الخير أولا زمانام يساك وجمعوا ما لمي wanda suka yi ta mana lecture a wannan masallacin tun jiya har yau din nan. Allah ubangiji ya saka ma waɗanda suka shirya wannan alkhairin da mafificin alkhairin duniya da lahira. Bayan haka ina godewa Allah subhanahu wataala da ya haɗa ni da ƴan uwana a malamaina, duk da cewa aji ɗaya muke, shekara ɗaya muka tafi, waje ɗaya muka zauna, yanda muke zaune na a haka aka muke zama a wurare daban-daban wajen cin abinci abubuwa daban-daban, amma kun san don an ce zaman aji ɗaya akwai bambancin zaman benci, don benci ya haɗa ku zama da ƴan uwa, to karatun daban zaman benci daban, to zaman benci dai ya haɗa mu da su. Allah ya saka musu da alkhairi kana makarantu kuma gaskiya sai naga kamar wanda ya shirya da naga takardar yace ni ya san tare muke ya hada mu ga mai lecture ga masu ta'aliki wanda wani ba na haduwa da shi a ta'aliki kamar ruwa da garwashi muke ba mu haduwa a wajen ta'aliki fa alhamdulillahi Allah ubangiji yayi wa rayuwar yan uwa yayi wa rayuwa gaskiya albarka a jami'atul islamiyya a shekaru kusan zamu iya cewa 20 da wani abu ko kusan 30 kuma shi Dr. Mansur abun da yake koyewa da yake cewa ba zai fada muku ba kai ne zan fada duk weekend dai mukan tafi umra makka to a lokacin bai iya mota ba ni ne nake kwason sa mota na dauke shi na kai shi lunguna lunguna mu umra mu dawo shi yasa yake nada mu wai ni ne direban sa ya gan me ce wai direban sa kalman da yake so ba zai fada ba to tunda ba iya ba dole in tuka shi kagan Allah ubangi yayi wa rayuwa albarka da su Dr. Muhammad Sani Rijal Lemu kamar yanda su sai hadisi ne ni kuma nayi shari'a bangaren shari'a Allah ubangi ya mana albarka gaba daya to alhamdulillah ai dai yi magana akan zabubuka akan shugabanni nasiha ga shugabanni wanda dama hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna addinin nan gaba ɗayan shi nasiha gaba ɗayan nasihan kuma ta hada da shugabanni da dukkan kuma mabiya da malamai da jagorori dukkan addinin musulunci nan babu wanda ya bari kuma alhamdulillah a lecture shi Dr. Muhammad Sani Umar ya kawo mana littattafai da yawa da suka jibinci wato siyasa a shari'ar musulunci kuma duk wanda ya ji waɗannan littattafan ina jin an rubuta su tun kafin a haifi demokuraɗiyya a duniya wanda ta tsuguna ta haifi demokuraɗiyya waɗannan littattafan duk sun girme ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari annabawa ne suke shugabantar al'umma kaga su ne wasu suka san siyasa idan aka ce siyasa shine a jagoranci mutane akan maslaha a jawo musu alkhairi duk wani alkhairi a jawo su ga al'umma duk wani sharri a tunkuɗe su daga kan al'umma alkhairin kuma ya zamanto na duniya da na lahira ayi la'akari da haƙoƙin mahalicci shi Allah subhanahu wataala a cikin wannan siyasar da salon tafiyar da mulki sannan ayi la'akari da haƙoƙin mutane mabiya tsakaninsu da junansu shi ne siyasa kawai haƙoƙin Allah subhanahu wataala a tabbatar da su haƙoƙin mabiya su ma a tabbatar da su a tsakaninsu kar a keta haddojin Allah subhanahu wataala kuma ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa sannan kuma kada a keta haƙoƙin su ma mabiya a tsakaninsu sannan duk wata maslaha da alkhairi a jawo musu duk wani cuta da abin da zai cutar da su a tunkuɗe su amma da yake mutane kawai waɗansu sun waye gari a demokuraɗiyyar ne kawai sai suke ganin demokuraɗiyyar ai babu musulunci a ciki bai kamata malamai su yi magana ba alhalin ita siyasa ta musulunci ta riga ta demokuraɗiyyar zuwa ta riga ta tintini ita aka sani hatta mu a nan Najeriya lokacin da iyayen gijin demokuraɗiyya suka shigo ƙasar nan missionary sun tarar da mu muna shari'a ne a arewa komai namu da larabci ne kotunanmu da addinin musulunci ne shari'ar musulunci ne sarakunanmu gaba ɗaya su ne limamai su ne jagorori su ne alkalai su ne komai a arewa a haka aka same mu sai suka zo suka bata wannan tsarin har musulmi ya zamanto ai brainwashing din shi yana gani cewa wai bai kamata a harika hada siyasa da addini ba ya kamata malami in ya hau kawai yayi bayani kawai akan birrul walidaini da alwudu'u da taharatu da siyamu kawai amma in lokacin siyasa yazo kuma yayi gumda bakin sa ana so kawai idan ka hau ana kokarin zabe kai kuma ka ce zamu yi magana akan haji ana kokarin za a fita zabe gobe ka ce kai za a yi magana akan tahara yau abinda ake so kenan kai kada ka yi magana akan abin nan ko a tsarin huduba ma ai huduba ta kamata ya kamata zaman to current abinda ke gudana a wannan lokacin shi za ka yi magana amma abun mamaki sai a ce wai kada malami kwata-kwata yayi magana akan siyasa wato kai ka rike jama'a shekara hudu kana karantar da su kana tarbiyantar da su randa guguwar siyasa ta zo sai ka sake su ka kauce ka bar su da yan daba ka bar su da waɗansu can su rikita maka su su damalmala su su yi soke soke su yi shaye shaye su yi dabanci idan suka haye suka tsallake suka koma ofisoshin su ba fa sake ganin su ka zo ka sha wahalar taro jama'an nan ka cire musu abinda aka sa musu kuma sai kai waɗansu watanni ko shekaru kuma kafin ka saita su akan hanya haka ake so kawai a rika tafiya kuma ni ban taba sanin cewa akwai nassin da ya halarta ma kowa yin magana akan siyasa pastor zai hauyayi kungiya zaka hau ta yi bayani ta tsaya akan minbari ta yi kace kace da al'umman musulmi ta ci zarafin shugabannin musulmi ta ce ga abinda za a yi wannan halal ne ya dace ba mai ce musu kala amma da malami ya haushi ya mai da martani sai a ce a'a na malami ne yafi bala'i nashi yafi zafi shike kawo tashin hankali shike kawo rabuwan kai shike kawo kaza da kaza kuma ma da mamumu yake yi da mu yake yi to yanda al'amari ya zama to kenan to a takaicin takaicewa babu yanda za a yi a raba musulmi da addinin shi a duk irin yanayin rayuwarsa wannan abu shi ake kira ilmaniya ilmaniya shine fasluddini ali daula ilmaniya ita ce secularism a raba addini da aikin office a raba addini da aikin gwamnati in ka je aikin gwamnati to nan kawai kai tsari zaka bi a can wanda ya zai iya halatta maka abinda musulunci ya haramta maka ko ya haramta maka abinda musulunci ya halatta maka ran da ka zo gida ka shiga masallaci kuma sai kai addinin ka nan Allah ko yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin da rayuwar musulmi da mutuwansa da komai dinsa hatta halittanka da aka yi maka zo duniyan nan ka zo ne don ibada ka zo ne ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda ake bayani cewa in saha duka yake hadisi akwai magana ga malaman hadisi ina roƙon su alfarma su dan bar mu shi dai undan abin nan fade shi in ba haka ba suka soke shi lecture za ta kare yanzu a takaicen takaicen hadisin akwai matsala wanda ake cewa da zaran an maka haihuwa ka kira ma jariri sallah a kunnen dama ka kira masa itama a kunnen hagu sannan kuma idan haka din ne ya tabbata ya inganta to za mu duba farkon abinda ake so a cusa maka a kunne daga zuwan ka duniya shi ne a hada ka da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a hada ka da babban abinda ya kawo ka duniyan nan shine hayya ala salati hayya ala fala an lakana maka kalman shahada an jona ka da Allah a wajen kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah an hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka nuna maka babban abinda ya kawo ka duniyan nan shine ka bauta wa Allah hayya ala salati hayya ala fala sannan kuma idan ka duba shine farko abinda ake so ya shiga kunnenka in sa a wannan hadisi sannan kuma a rayuwarka gaba dayanta ibadan ne bautawa Allah ne subhanahu wataala kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina ibada suna ne da ya tattaro dukkan wani abin da Allah ya yadda da shi kuma yake son shi na maganganun da ake furtawa da harce da ayyukan da ake da gabobi sawa'un a boye ake so ka furta su ko ka aikata su ko kuma a bayyane ake son ka furta su ko ka bayyana su kaga ismun jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda duk abinda Allah yake so to kaga misali musulmi ba'i wani lokaci da za a ce yana wajen ibada sannan kuma da zaran mutum ya mutu ana binne shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ana turbude mutum yana shiga kabarin shi manzon Allah zai ce yace ku doka ma dan uwan ku gafara ku roka masa Allah ya tabbatar da harcinsa yanzu haka din nan an fara tambayoyi masa tambayoyi me ya tambaya mar rabbuka kawai ayi confirmin yanda ka tafiyar da rayuwanka da alakanka da Allah a duniya a tambaye ka man nabiyuka wane ne annabinka a ga yanda ka rayu a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwanka sannan kuma a tambaye ka ma dinuka menene addininka ina yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha wannan din amsa su din akwai wahala sai dai in ka tabbatar da su a rayuwarka ka bi su sau da kafa Allah madaukakin sarki zai maka muwafaka saboda haka rayuwar musulmi gaba daya babu inda aka yadda yayi rayuwarsa wajen musulunci nan koda na minti daya ne koda na minti daya ne kullum a don manzo Allah sai wala takilni ila nafsi tarfata aynin wala aqalla minha kar Allah ya bar mu da dabaran mu muyi rayuwa daidai da kyautawan ido ba tare da hannun Allah a tare da mu ba rayuwar mu gaba ɗaya musulunci ne shi ya kawo mu shi muke yi kuma shine gatan mu a gobe kiyama saboda haka mu fahimci cewa kafin a haifi demokradiyya nan musulunci ya riga a musulunci nan ne a jagoranci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka samu khairu ummatin ukhrijat linnas asali sannan kuma musuluncin nan a shi mulkin nan da an same shi ajandar shi shine kafara implemented din addinin Allah alladhina in makkannahum fil ardi menene aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur farkon abinda Allah yace ga duk wanda na ba mulki ya tsaida mun sallah bi ma'ana abawa Allah haƙƙin sa wa amaru bil ma'ruf wa atawu zakata abada zakka haƙƙin ɗan adam sannan wa abinnan wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar da shine al'umman nan ta samu daukaka ta samu daraja ta samu fifiko sama da dukkan al'umomi din nan sannan idan muka duba lokacin da aka zabi sayyidina abubakar radiyallahu anhu farko inda ya dane minbari ne ya bayyana irin policy nashi da nau'in siyasar shi da zai gudanar da al'umma yace ayyuhan nasu qad wulitu alaykum wa lastu bi khairikum yace ya ku mutane Allah fa ya dora ni akan ku a matsayin shugaba amma ba don na fihu cancanta da alkhairi bane tawadu'an min radiyallahu ta'ala an ya bayyana policy din shi yace ku taimaka mun idan ina kan hanyar Allah yace idan na kauce ku dawo da ni kan saiti koda da bakin takobi ne sannan kuma duk mai ji cewa shi mai jiji da kai ne mai karfi ne mai taka mutane su taku a da to yace yau ta kare alkawiyu fikum ba'ifun indi sannan yace duk wani mai rauni da da ya ɗebe tsammanin adalci kwata-kwata to shine kawiyun indi shine mai karfi a wajena ina ne sayyidina abubakar ya bayyana wa mutane irin wannan policy da salon siyasar shi yanda zai jagoranci mutane ana zaben shi minbari ya dani ya bayyana amma an ce minbarin nan yanzu an haramta a malamai ni ban san nassin inda ya buya ba a taba ganin shi ba sai wannan karan ya fi tsanani aka tono aka samu an halatta ma kowa banda malami
ya sun tura kai gobe
na
sai ya zo goshi
sai ina jin sai ya tsauko to a takaicen takaicewa masallaci har ila yau idan musulmai suka zo za su tsaya kujeran nan daidai ne kowa ya san daidai ne mutum daidai ne zai hau amma zaka ga mutum shida mutum bakwai kuma kowa ya san daidai ne zai hau babu laifi idan aka ce gawa ne aka bayyana irin sifofin shi na addini lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yaga zai rasu sai ya zabi mutum shida yace a fidda shugaba a cikin su akai ta zuwa ana consulting juna ana tuntuban juna cikin su shidan duka suka yi ittifaki cewa sayyidina Usman radiyallahu anhu ba wai ya nuna wadancan din an kaskanta su ba su da addini ba su da mutunci ba su da daraja ba su da kima al'amari ne na amana wanda jibintan wato nauyi ne na al'umman musulmi masu yawa cewa wani zan zabe shi don ya taba bani machine don an bata machine by qualifying din shi zaman to shugaban da zai dauki nauyin mutum miliyan 1 ya a miliyan 200 ya taba bani gida wannan al'amari ne tsakanin shi da Allah subhanahu wataala yawanci sai mu tono ayyukan da da wani cikin yan siyasa suka yi tsakanin su da Allah tun ba su san ma za su yi contesting na siyasa ba ya taba bada generator a masallaci bai taba mafarki ma zai zamanto gwamna bai taba mafarki zai zamanto shugaba bai taba mafarki zai zamanto chairman ya taba bada gida ya taba gina abin nan sai kaga mu din nan in muka zo sai mu rika tono ayyukan da suka yi na alheri wanda ladan su wata kila ya tabbata a wajen Allah sai mu zo mu alakantar da su da fitowar da yayi har shi ma ya gamsu din cewa ya canja maniya yayi su don duniyar nema mu bada guduma wajen rusa musu ayyuka abinda mutum yayi tsakanin shi da Allah shekara da shekaru ya ba ka mashin ya ba mu wancan gida yayi kaza yayi kaza yayi kaza bai nuna cewa yanzu in yazo muka sashi a mizanin shugabanci mu ga ya dace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ranar akwai sahabin da yazo yace ya rasulullah ni ma ka nada ni cikin masu karban abin nan baitu abin nan zakka ina ji yana da dan bukatun shi na aure na menene yace ni ma a nada ni ya rasulullah cikin agent ba su karbo zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a kai ba za a nada ka ba sahabi ne na manzo Allah wanda Allah ya tabbatar ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah amma kowanne ana la'akari da point of weaknesses nashi bangaren rauni shi kai manzo Allah ce kai ba za ka dace da shugabanci ba kuma ina ma nasiha kar kai shugabanci manzo Allah ya hana waɗansu akwai wani da manzo Allah ya zauna yayi bayanin wato amana da nauyin shugabanci da cewa duk abinda mutum ya taba a shugabancin dan sai ya zo da shi gobe kiyama koda kaman dan tsinken asiwaki ne sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga shugabancin na fa rahim Allahu mar'at arafa kan nafsihi Allah ji kan mutumin da ya san yanda yake to saboda haka kaga bai tawaye shi ba bai ba wai cin zarafi bane a ce wani ya jagoranta ko cikin ƴaƴan da kake haifa akwai wani abu in ya taso wallahi zaka ce wani shi ya dace da shi banda wani to idan muna yayi mu mutane masu rauni mu ce su ne za su shugabanci al'umma mu kanmu mun zalunce su ba mu taimaka musu ba mun kara tura su ga halaka yanzu ko a gidanka ne kake da mata uku yara 15 don girman zatin Allah annabi yace za a tambaye ka su gaba ɗaya kiwon su da komai nasu gobe kiyama yara 15 mata uku mu dauka mutum 18 a wuyanka kowanne sai an tsaye da kai gaban Allah da danka a gaya ya ibadan shi ya ka kula da tarbiyyar shi a ce ya tafi a dauko na biyu mutum 18 din nan don Allah ya mutum zai ci ballantana ai pushin din mutum ya dauki nauyin mutum miliyan 1,200 sannan wanda ya zalunci mu duba duk ran da ka zauna kusa da makabarta fa mutuwa ake sai an kai gawace ran da kai zalunci kawai a take to fa a ranan watakila mutum 100 nawa an kai su makabarta su fa wannan abin nan din fa sai a gobe kiyama in ma ka fito ka tuba ka nemi yafiyan waɗanda suke da rai na san ba duka bane ma za su yafi shine in baka samu damar raddul mazalim kamar ba akwai at-tahallul ka fito ka ce ni wani da na jagorance ku kaza kaza din ku yafe mun na taba muku kaza kafin waɗannan din su yafe maka masu ran ni na san watakila a samu uku cikin ta kashi 30 cikin 100 watakila wanda za su yafe akwai wanda sun mutu su kuma yafiyan su baka ji na bakin su ba sai an je gaban Allah to irin waɗannan abubuwan duka in aka zo mu rika natsuwa mu rika haduwa musallallai addinin nan shine a gaba kawai kuma mutum yayi abinda in ya tsaya a gaban Allah subhanahu wataala yana da hujja mallam yayi bayani akan shi shugabanci hadisi ya tabbatar yana samu ta hanyar biyu ne an tariqin silmi ta hanyar zaman lafiya kamar yadda ake zabukan nan ko kuma ya zamanto bin karfi manzo Allah duk yayi bayani wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ya ta'anna ra'sahu zabiba an kumurce mu da yin da'a da biyayya da ladabi da shugaba ko shugaba mashayin giya ne ko shugaba bai abin nan kulawa da sallah akan lokacin ta ko shugaba yayi ke dai matakan Allah ya damka mishi ta hanya lafiyayya ko ta hanyar karfa hadisi duk ya nuna akwai shugabancin da zai zo shi karfin mutane za a yi kawai za a fi karfin mutane karfa za a yi wataƙila a turo sojoji su tarwatsa mutum su bibbige mutane ya ce ya naɗa kansa ɗin karfi da yaji manzo Allah ya nuna cewa akwai irin wannan ma za a iya samun shi a cikin al'umma amma me yace yace matukan ba su hana mu addini ba matukan ba su umurce mu da sabon Allah ba in zunuban da suke sun takaita a kansu ne tsakanin su da Allah kada mu kuskura mu yi fito da su kada mu kuskura kamar yadda dakta yace al'umma su rayu shekara 60 a ƙarƙashin mulkin azzalimin shugaba ya fi sauki a kan su rayu yini ɗaya a rayuwar da babu shugaba a ƙarƙashi kullum na kan buga mana misali mutane fa sun raina Saddam a lokaci waɗansu suka jawo makiya suka rugurguza shi sun raina abun nan Gaddafi su suka gayyato jama'an shi suka gayyato makiya suka kauda shi ku duba abin da yake faruwa a kasashe daban-daban, mutanen ne suke ganin shugabannin ba komai bane, ba su da alfanun komai, ba su da kaza. Yau wanda suka rena din da Allah ya tafiyar da su, wallahi babu wanda ya kai su bala'i da cin kwakwa da wahala a yanzu. Kowa ka tambaye shi sai yayi burin ilama Allah ya dawo da su. To shugaba duk yanda Allah ya kawo shi, to wallahi akwai abin da yake tarewa al'umma. A ce dai akwai shugaba fa, to kwarjini ne ga waɗansu ƙasashen, dan a ce an shigo ƙasa babu shugabanci. To ba a fito na fito da shugaba, ba a fito na fito da su. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka, su inda aka zaɓa Allah Ubangiji ya iya musu. Abunda muke tunanin a cikin zukatan waɗansu na rashin alheri, mun roƙi Allah muqallibal qulubi ya taɓa zukatan su zaman to na alheri, mu rika taya su da addu'a, lodi muke ɗora musu. Ko nan makaranta aka baka shugabancin ta, wallahi ko nan center, wallahi wahala ne. Ko limanci masallacin nan wata rana ga doko yayin muji kamar mutum ma ya tafi ya buya, wahala ne. Ballantana mutumin da za a ɗora masa amana na ƙasa kamar Najeriya, wasu ba sa son ka don addininka, wasu ba sa son ka don ƙabilanka, wasu ba sa son ka ta inda ka fito, waɗansu ba sa son ka don aƙidanka, waɗansu ba sa son ka kawai haka kawai. Amma duka Allah ya damƙa mu, taya su da addu'a, rika taya su da addu'a, kullum mu rika fatan alheri wa ƙasan. Duk abinda muke furta mala'iku suna cewa amin amin amin, to mu rika furta alheri ga ƙasar mu, mu rika furta alheri ga shugabannin mu, mu rika furta alheri ga al'umman mu. Kuma mu zamanto duk abinda zamu yi posting, mu rika posting alheri. Wannan abubuwan yanzu sun zamanto sharri, wallahi sai ka ji wani sa'i kaman jininka yawo in kana karanta maganganu waɗansu da suke a cikin waɗannan. Malami bai tsira ba, mutumin kirki bai tsira ba, shugaba bai tsira ba, wani kawai kaman Allah ya halicce shi ne rayuwarsa kawai, zagi da suka da maka. Allah Ubangiji ya yi albarka ga wanda suka shirya wannan taron. Allah Ubangiji ya haɗa mu a gidan rahamansa. Allah Ubangiji ya sa wannan zaɓuɓɓukan da aka yi an yi zaɓe mai kyau, Allah kuma ya nuna mana natija mai kyau. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.